Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mutabiyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana. Kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin a wannan safiyar Talata 31 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai.
Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyen bayan Iran. Haka kuma kungiyar Taliban ta sanar cewa ba ta da niyyar dakatar da yaki a Afghanistan. Sannan mayakan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin wata babbar mota dauke da bama-bamai a Mogadishu.
Kanun labaran kenan. A daidai lokacin da shekara ta 2019 take bankwana, za mu kawo muku bitar muhimman al'amuran da suka faru a bangaren tattalin arzikin Najeriya. Aliyu Mustafan Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. An gudanar da taron majalisar tsaro ta ƙasa a Najeriya, inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar. An yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya. Babban hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ebok Ete Ekwe Ebas, ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani jim kaɗan bayan kammala taron.
A makonni biyu kawai da suka gabata, Boko Haram sun kai hare-hare kimanin 27 a shiyar arewa maso gabashin Najeriya kaɗai. Amma zakakuran dakarunmu sun daƙile hare-haren. Har ma sun halaka wasu daga cikin kwamandojin masu tada ƙayar bayan. Kuma fatanmu a nan shi ne kawo ƙarshen matsalolin ta'addanci a gaba ɗaya. Taron Majalisar Tsaron Najeriya kazalika ya kuma cimma fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya a shekara mai kamawa.
For those areas that we believe the military has been able to achieve the desired objectives.
Waɗannan yankuna da muka yi imanin sojoji sun cimma nasarar da ake hankoro. To a farkon shekara mai kamawa ne hukumomi irin na faran hula za su karɓi ikon gudanarwa don za a janye sojoji don ƙara mai da hankali a sauran fannonin da ake fuskantar barazana. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya za ta karɓi aikin samar da tsaro a wuraren da ake ganin zaman lafiya na kan. Amma wasu daga cikin dattawan arewa maso gabashin Najeriya irin su Alhaji Bello Arabe Sardaunan Damaturu na da fargabar janye sojoji daga wannan shiya.
Mu ba za mu ba da shawaran a janye sojoji a yanzu ba. Kasancewansu a kan titunan nan da kuma kan iyakokinmu yana taimaka mana sosai. A lokacin da Boko Haram ɗin nan suka yi wogayya suka kwararo za su shigo jihar Yobe, a lokacin nan sojoji sun yi ƙoƙari wanda kowa kuma ya gani.
Rahoton Hassan Maina Kaine kenan daga Abuja. Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya. Ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu. Ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradin Amurka, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin. Yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya. Hare-haren Amurkan ya auna wajen ajiye makaman kungiyar Kata'ib Hezbollah da inda suke ba da umarni ga sauran wurare a Iraki da kuma gabashin Siriya da ya halaka akalla mutane 25 kana ya jirkata wasu da dama. Sai dai Amurka ta ce hare-haren saman mayar da martani ne ga harin roka a sansanin sojan Iraki a ranar Juma'a da ta gabata wanda ya halaka ma'aikacin kwantiragin ma'aikatar tsaron Amurka. harin da ya janyo ɓacin rai da kuma suka daga manyan jami'an Iraki. A ranar Litinin, Prime Minister Iraki Adil Abdul Mahdi ya yi Allah wadai da har-haren, ya yi kuma gargaɗi a cikin kalamansa cewa matakin na Amurka ba za su yarda da shi ba, kuma akwai mummunan sakamako. Ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan. Ta yi watsi tana cewa ƙarya ce kuma mara tushe. Rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka. Sanarwar tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da mayakan ƙungiyar Taliban suka kashe akalla jami'an tsaron Afghanistan 14 a cikin jerin munanan har-haren da ya hallaka mutane da dama a cikin makon da ya gabata. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa sun fara tuntuɓar shugabannin ƙungiyar a matakai daban-daban a yanzu haka don su amince da buƙatar Amurka na mayakan ƙungiyar da su rage tashin hankali. Gaskiyar abin da yake faruwa shine ƙungiyar Taliban ba ta da niyyar ta ayyana tsagaita wuta, Mujahid ya ce. Duk wasu rahotanni da ake yayatawa a kafofin sadarwa farfaganda ce ta makiya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan ƙasar Guinea-Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu, wanda tsoffin Prime Minister ƙasar biyu suka fafata, kana dukkansu sun yi alkawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar ƙasar. Zaben yana zuwa ne bayan shafa shekaru ana rikicin siyasa, abinda ya hana ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta yamma ci gaba. An dai buga a wannan zagayen a tsakanin tsoffin Prime Minister biyu, wato Domingos Simão Pereira da Umaru Sissoko Embalo, yayin da shekarar 2019 take shirin ƙarewa. ‘Yan Guinea-Bissau suna fatan wannan zaɓe da kuma sabon ƙarni da za a shiga zai samar da wani babi na sabon zaman lafiya a ƙasar. Sakamakon farko na zaben za a fitar da shi ne a gobe Laraba. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai harin wata babbar mota ɗauke da bama-bamai a ranar Asabar a Mogadishu, babban birnin ƙasar Somaliya, wanda ya hallaka aƙalla mutane 80 da kuma raunata wasu 78. Mai magana da yawun ƙungiyar Ali Mahmud Rage, wanda aka fi sani da Ali Dere, ya yi waɗannan kalamai ne ta kafar gidan rediyon ƙungiyar Andalus. Ali Dere ya ce ƙungiyar ta auna jerin gwamman motocin Turkiya da na jami'an tsaron ƙasar a mahaɗar X-Control da ake yawan hada-hada a Mogadishu.
Muhammad Hafiz Baballe ke nan ya karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su. Al'amura da dama ne suka faru a Najeriya ta ɓangaren tattalin arziki a shekarar nan ta 2019 da ke bankwana. Muhimmai daga cikinsu sun haɗa da dambarwa tsakanin 'yan kasuwa da jami'an hukumar custom biyo bayan rufe kan iyakokin Najeriya, yunkurin shugaba Buhari na ciwo bashi dala biliyan 30 da kuma muhawara akan sababbin takardun kuɗi na ECO a nahiyar Afirka ta yamma. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikon rahoton.
Sunana Allah ta ce man ba karɓo bashin ne matsala ne a gurina ba, yadda za a bi wajen kashe wannan kuɗaɗen.
Sunana Abubakar Sani. In an karɓo kuɗin ma abinda ake cewa za a yi ba a yi, baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka. Ga misali titin nan na Maiduguri Road, tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba.
Sunana Bashir Muhammad ya kasai. Gaskiya wannan bashin suga da ake karɓowa ba su da amfani a gare mu, saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi, amma kuma har yanzu ba ambata komai abin da aka yi da su ba, babu abin da mu muka gani.
Wasu 'yan Najeriya kenan game da wasikar shugaba Buhari da ke neman majalisar dokokin kasar ta lamince ya ciwo bashi daga ƙetare kusan dala biliyan 30. A shekara ta 2019 ne dai hukumomin Najeriya suka rufe kan iyakokin kasar na tsandauri, lamarin da ya katse hada-hadar kasuwanci da cinikayya ta hanyoyin mota tsakanin Najeriya da kasashe makwabtanta. Har ma 'yan kasuwa suka koka game da wannan mataki.
Wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na Kano ya shiga cikin wani hali, domin ba bako mai zuwa ise kaya ta ina dan dako zai samu abinci.
Dukkan wani mai sayar da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba, in dai shiga za kai kaje ka siyo a zuwa dauka daga Najeriya a fita makauta, ba wanda bai shiga wani yanayi na rishin ciniki ba. To kaga dole kasuwa ta yi cik, ba fita ba shiga.
Wannan batun rufe boda ya haifar da cice kuce tsakanin 'yan kasuwar da jami'an hukumar kwastam. Amma kungiya 'yan kasuwa sun ga suka buƙaci shugaba Buhari ya sauke shugaban hukumar ta kwastam Kanal Hamidu Almer Taya saboda abin da suka kira rashin iya aiki, kamar yadda Balaho Toro shugaban kungiyar ya nanata.
Ai aikin kwastam aiki ne shi ma na kwarewa. To me yasa shi na custom aka dauko soja aka zo aka sashi a wannan tsawon shekara hudu babu abin da aka yi sai gasa yan kasuwa ai a hannu, wanda kuma wannan yayi leading to mana ya kai ga wani yanayi da kowa ya dandana kodarsa. Hukumar custom ta hana abubuwa su tafi, wanda kuma mu a iya fahimtar mu wannan rashin kwarewa ce.
To sai dai hukumar custom ta musanta ikirarin yan kasuwar na wuce gona da iri. Nasir Ahmed shine kontrolin hukumar mai kula da jihohin Kano da Jigawa.
Muna aiki ne cikin doka, abin da doka ta ce mu yi shi muke yi. Na dai zan gaya maka, duk wanda ya shigo da kayan smuggle ko ne ya sa kayan, muna da dama mu bi shi zuwa kwar cikin gidansa ba shi mun rike warrant ba.
A cikin watan Agustar bara ne aka gudanar da taron koli na akantocin kuɗi da sauran jami'an kula da bitar malin gwamnatocin tarayya da jihohin Najeriya. Taron wanda ya wakana a Kano ya sami bakuncin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu.
Su ne treasurer masu accountants, su ake haɗa munafurcin da su ake yi ma ake zalunci Najeriya gaba daya kudin al'umma. Sai na zo in bayyana musu cewa bisa maran ba wannan kasan zuwa na wannan saboda kaza ya musu gargadi cewa duk abin da muke nan ya kamata kowa ya sa mana hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa, kuma ya kamata ku sa ido a kansu, mu ma za mu sa ido a kansu. Kasan ba 'yan jarida ba za mu yi wannan fight against corruption ba.
A watan Nuwambar bara ne aka shirya wa 'yan majalisar dokokin jihar Bauchi bita akan tsara kasafin kuɗi da bibiyar kashe kuɗaɗen gwamnati. Dr. Baba Yusuf Musa, Darakta Janar na Cibiyar Nazarin Tsara Tattalin Arziki da Hada-hadar Kuɗaɗe ta Afirka ta Yamma, ne ya jagoranci zaman bitar.
Yadda ake shirya harkokin basussuka na jiha da kuma na gwamnatin tarayya, yadda ta gwamnatin jiha abubuwan da ya kamata ta yi ta tabbatar cewa duk abubuwan da za a ara an yi amfani da shi a abin da ya kamata a yi amfani da shi, domin kar a karɓi bashi a ce za a yi hanya sannan maimako a yi hanya sai a karkata kuɗin a yi wani abu da shi. To abubuwan da 'yan majalisa ya kamata su sani da kuma dokan da ya kamata su kafa a tabbatar cewa duk wani kuɗin da za a karɓa na bashi an yi amfani da shi a abin da ya kamata a yi amfani da shi.
A dai shekarar da muka yi bankwana da ita ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin sabuwar shekara ta 2020 ga majalisar dokokin ƙasar na fiye da naira tiriliyan 10, kasafin da masu kula da al'amura a fagen tattalin arziki da zamantakewar al'umma suka ce aiwatar da shi kamar yadda ya kamata ka iya taka rawa muhimmiya wajen kama tafarkin daidaita makomar tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ina maganan cewa federal government ta yi teno, ta gama teno, ba ta yi kome a Taraba ba.
Wannan ba gaskiya ba ne.
To bari ka ji, idan ba gaskiya ba, ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. za ta yi a ce tun daga ranar da Buhari da jam'iyyarsa ta APC suka hau kan karagar mulki tun ma wa'adinsa na farko a shekarar 2015 har zuwa yau din nan ko aiki kwara ɗaya ba su girka a jihar Taraba ba, wace kamar yadda muka sani jiha ce da jam'iyyar PDP ta adawa ke mulki. Sannan jam'iyyar ta APC ta ce ai bari ma wannan zancen suna da dalilai sun fi dubu da za su iya shimfiɗa ba da za su sa a tsige shigonan mai ci yanzu na PDP a can Taraba. To ko za mu ji wasu daga cikin wannan dalilan? Kama kafin mu yi nisa, bari mu fara da ra'ayoyin wasu 'yan jihar Taraba ɗin kan hali da jihar tasu take ciki a ƙarƙashin wannan gwamnati ta Darius Dickson Ishaku.
Nana wani rabu Bello Kasimu, amma an fi sani na da Bello Daran Damdam. Mai girma gwamna na yin ƙoƙarinsa, duk da dama mutum da Adam tara ne bai iya cika goma. A ɓangare na al'amura na jama'a yana ƙoƙarinsa. Maganar security baya ma bacci, baya da kwanciyar hankali, in ya ji akwai rigima sai ya tabbatar an zo ƙarshen rigima din. Sannan ɓangare na al'amura na more rayuwa kaman al'amura wutar lantarki dai ya zauna a jihar Taraba. Kusan duk jihohi da suke zagaye da mu ba masu more wuta irin na jihar Taraba, kuma ishu ne da gwamna ya sai a kafa bibiyu.
To da farko dai sunana Ma'azu Sale Yaro. To gaskiya mu wannan gwamnati ba abin da za mu ce mata, ubangiji Allah ya dawo mana da ita kan hanya. Domin yanzu kaman mu mutanen Yaro banda ma ƙarya da ake cewa an yi hanyar mu ta tsakaninmu da Jalingo, ba abin da muke ji wai an yi mana hanya, an yi mana menene, an yi mana mai. Yanzu haka in zan taho daga Yaro zuwa Jalingo fargaba nake yi, amma saboda wata farfaganda ta siyasa ce ake an mana hanya tsakanin Yaro da Jalingo, kuma ba mu gani ba. Wannan abubuwa da ka faɗa babu shi. Mu demokaradiyya a Taraba ci baya ta kawo mana, amma maganar ci gaba, to an ci gaba lokacin ɗan baba. Tabbas waccan gwamnati ɗan baba mun gode mata, amma wannan gwamnati ta yanzu ba abin da muka gani dangane da ci gaba.
To a gaishe ku. To idan abin ka tuntuɓi 'yan jihar Taraba ne da maganar siyasa ko mulki, wasu daga cikin batutuwa manya da za ka ji suna taɓa maka ba za su shige bambancin ra'ayin da ke tsakanin NPDP da APC ba a wannan jihar kan halin da jihar take ciki, ko maganar rawar gwamnatin tarayya ko rashin rawarta a cikin wannan jiha ɗin, da maganar alaƙar ɓangaren gwamnati da na majalisa, sai kuma maganar tashe-tashen hankulan ƙabilanci ko na siyasa da ke yawan addaba wannan jiha ɗin. Tiyo a wannan kashi na biyu na muhawar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin shugaban APC jihar ta Taraba, wato barista Ibrahim Yasudi, da kuma mashawarcin gwamnan jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa, za mu tashi ne akan ita waccan maganar na ko Buhari da jam'iyyarsa ta APC sun girka wani aiki a cikin wannan jiha ɗin.
Yana maganan gadan Ibi, ina maganan cewa federal government ta yi teno, ta gama teno, ba ta yi komai a Taraba ba. Idan am yau in yanzu ne aka bayar kongila na Ibi, shine tenon da suka gama ɗaya kenan. Na biyu, gwamnatin Taraba, misali nake so nuna maka, yanzu ana yin hanyar Baisa, ana yin hanyar Fantisawa, a medical tukuna, a medical akwai health center sasa'in da state government ta tayar da su, ta sa magunguna, ta sa kayayyaki, duka banza ba da kudi yake yi ba ne a banza ne.
Wannan ba gaskiya ba ne.
Idan to bari kaji, idan ba gaskiya ba ka je local government naka ka tambaya health center nawa aka tayar. Ka gani akwai bambancin, domin idan ba ka kasa baka sa abin da yake faruwa ba. Ina zuwa yayi magana empower. Idan kana maganan za a ja layi ana ba mutane, raba ma mutane 20,000, 10,000, duk wani project na World Bank state government tana ba da counterfeit funding. Akwai wanda state government ba mu ba da counterfeit funding ba ne? Kowanne state government tana ba da counterfeit funding, amma sai a je a ce su suke yi. Ai duka muke yi tun da dai state government ya bincika. State government bata bada counterfeit funding ne, tana bayarwa.
Masu sarakun da ya dake fafata waɗannan ɓangarori guda biyu, wai me yasa kullum ku 'yan adawa na ganin kaman kanta duk alherin da gwamnati ɗin ta yi, musamman ma a nan jiha kusan kansu, wai me yasa kake sukan gwamnatin Darius ne duk da kuma ayyukan da aka ce an yi?
Duk ayyukan da ya faɗa babu ɗaya daga ciki wanda ake yi, ina baka tabbaci.
ni dan Taraba ne an tsayar da su ba aikin da ake hanyar zuwa Kurmi da ake magana ka je ka gani ko kilometa guda ba ai ba kuma an sake kuɗi ya karbi bashi domin yayi wa'annan hanyoyin da ainihin Kurmi da ainihin Tsokundi da ainihin Yoro duk an karbi kuɗin amma ko kilometa guda ba ai wa'annan hanyan ba ni dan Taraba ne kuma nayi sakataren gwamnatin tarayya ba wanda zai ce ni dan siyasan Abuja ne kuma duk lokacin da nazo nakan zagaya kananan hukumomi domin in ga me ake yi ina tabbatar maka da cewa duk maganganun da yake dinnan magana ce ta siyasa amma idan ka je ba za ka ga aiki ko misalan zarratin a ƙasa ba sa'annan akwai hanya wadda ma har mataimakin shugaban ƙasa wato Yemi Osibanjo yazo ya kaddamar wannan hanya dan baba shi ya fara wannan hanya sa'annan UTC shi ma ya tsawatar da kuɗi a wannan hanya amma har yanzu ka je ka duba me aka yi tunda shi mataimakin shugaban ƙasa yazo ya kaddamar da wannan ba a sake yin wani abu ba hanya ta tsaya ba abin da ake yi in banda wawurar kuɗin mu da ake yi ba abinda ake yi
abinda yace kuna ta zargin su kuma kanta ya ce ai dan har ba ai me yasa ba ku kai mutum majalisa ba kuma akwai ƴaƴan jam'iyyar ku a majalisa sun shiru ne ko kuma a'a
ƴaƴan majalisa wato ƴaƴan jam'iyyar mu suna magana suna gabatar da kuduri amma wani lokacin ni na taba majalisa idan aka ga cewar zaka soki gwamnati musamman idan shi kakakin majalisa yana shiri da gwamnati sai soke ainihin kudirin da zaka gabatar na samu wannan rahoto kuma mun dauki mataki akai
ko da tada yayan jami'ar ku wanda suke majalisa ko kuma kai tunda sun bace komai ba
muna magana da su muna tattaunawa da su ko satin da ya shige mun ja kunnan su akwai ɗaya daga cikin ƴan majalisa da yake ainihin goyon bayan abinda gwamnatin jaha take mun ja kunnan sa wannan ba aikin dan adawa bane saboda haka ya tabbatar da yana goyon baya cewar Darius ba wani laifin da yayi saboda haka ba za a tsige shi ba mu kuma muna da laifuffukan da Darius yayi sun fi dubu wanda muke ganin ya kamata a ce an tsige shi su ƴan majalisa su tsige shi
kuma ƴan jami'u sun shiru
ƴaƴan jam'iyyar mu sun yi shiru amma mun tattauna da su kwanan nan za ku je irin kudurin da za su gabatar
abuka ba jami'u adawa sun zargi kan cewa wannan takaddama na majalisa fa da yawun gwamna da hannunku dumu-dumu wajen da take haka tsige
ai wannan ba yanzu da muka fara maganan wannan ba maganan majalisa idan ka duba duk abubuwan da majalisa suke yi mutane suna zargi kala-kala an gwamna ya ce a yi gwamna ya ce a ba da kuɗi a yi kaza a yi kaza majalisa da kansu suka zanna suka cire deputy speaker nasu da kansu suka zo suka zanna sun fara rigima speaker ya yi resigning me magana ciki amma damuwan anan shine duk maganganun da yake cewa ƴan majalisansu na APC suna da wani kuduri akan gwamna yayi laifuffuka sun fi dubu basu taba magana ba idan basu taba magana ba gwamna bai laifin komai ba
ta kuni ko tukun suka yi kan cewa ita gwamnatin jiha tana jan kafa ta ke ta gudanar da zaben kananan hukumomi wai me yasa har yanzu ne
zabe kam zaben kananan hukumomi kam an taba yin zabe ba a shirya don zabe ba ai don zabe kam dole kowa yanzu maganan da yake yi maganan kudi ba da kudi ne za a yi zabe ba idan ba kudi da yaya za ka yi zabe
ba kudi
ke ai dole sai ka ne tanadi daidai kudin da za a yi zabe da shi kamin a ba da go ahead a yi zabe amma ba wai za ka zanna kawai ka ce wai
ya tabbatar da rashin iya gudanar da aiki akwai kudade duk wata suna samun kudi sa'annan kananan hukumomi
kudin da ake samu ba kudin zabe bane
sa'annan kananan hukumomi suna samun kudi me ake yi da kudaden nan
sa'annan
a yanzu haka an ce kiya teka ne wa'adin su ya riga ya kammala tun watan biyu kiya teka ma a tsarin mulkin Najeriya ba a san da kiya teka ba saboda kotun koli ta yi hukunci cewar kowace karamar hukuma ya kamata a yi zaben ta ta hanyar demokradiyya saboda haka ba wannan ma kiyateka ba ta da inganci sa'annan ma bayan rashin ingancin ta wa'adin ta ya wuce me suke rashin iya gudanar da aiki shi yasa suka kasa sa ranar da za a yi zaben
ƙananan hukumomi ci gaba gafanar mu kai fasuwa dan majalisa ne idan haka ta faru ya kamata a ce a kuma tsawatarwa bangaren kuma ta cike majalisa mun saki kuma ga yan majalisa har yanzu an ji sun shiru kan mutun ƙananan hukumomin nan sannan ku jami'un ada kun koma can sai a gefe kuke ta kuka
ah dole ne mu yi kuka yan majalisa mun yi musu magana kuma a shirye suke za su tada wannan kuduri na cewar lalle ilalla dole ai zabe in ba haka ba za mu gurfanar da ita gwamnatin tare gwamnatin jaha a gaban kuliya saboda ba daidai bane ta yi karantsaye ta taka tsarin mulki saboda tsarin mulki bai yadda da abin da suke yi ba
to a gaishe ku malamai to sai rana ya ce in Allah ya kamu za mu tsunduma cikin neman sanin dalilan da suka sa ake samun jikiri na shi wannan zaben na kananan hukumomi ko bayan hakan nan muna so mu leka magana aikin wutar lantarki na Manbila mu ji me ake ciki akan sa ne sannan ko me ya alaka sashi aiki din da ministan Buhari na makamashi ne yanzu ba da bayan haka wuce rawa shi gwamnatin Taraba ne yanzu din ya taka wajen jinkirtawa ko kuma ingiza kiyar wannan aiki a lokacin da shi kansa yake minista yanzu muna godiya ga su baki namu barista Ibrahim Yasudi na APC da kuma Abubakar Bawa na PDP tare da shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya ma wannan muhara a can Jalingo ya ci loman ita a nan a madadin su Aliyu Mustapha Sakwati ne a nan Washington muna fatan mu baku lami lafiya
ta gaida Aliyu Mustapha Sakwato yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa daga Kanda wato labarai amma a takaice
an gudanar da taron majalisar tsaro ta ƙasa a Najeriya inda aka yi nazarin sha'anin tsaro a ƙasar tare da yanke shawarar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin ƙasar an yi bitar halin da tsaron ƙasar ke ciki a taron wanda ya gudana ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari da kuma ɗaukacin manyan hafsoshin sojin ƙasar baki ɗaya Amurka ta kare hare-haren da ta kai ta sama a ranar Lahadi da ta auna mayakan da suke samun goyon bayan Iran a Iraki da Siriya ta kuma yi gargaɗin cewa za ta iya sake kai wani harin duk da irin sukar da jami'an Iran suka yi da kuma wata sabuwar barazana daga mayakan da kansu ba za mu bari Iran ta sha ba na yin amfani da wasu mayaka don su kai hari akan muradin Amurka wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya Litinin yana bayyana hare-haren a matsayin na kariya ƙungiyar Taliban ta sanar jiya Lahadi a jiya Litinin cewa ba ta da niyyar dakatar da yaƙi a Afghanistan ta yi watsi tana cewa ƙarya ce kuma mara tushe rahotanni na cewa ƙungiyar mayakan ta shirya don ta ayyana tsagaita wuta na wani ɗan lokaci a yunkurin da take yi na ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya tare da Amurka ‘Yan ƙasar Guinea-Bissau suna dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu wanda tsoffin Prime Ministan ƙasar biyu suka fafata kana dukkansu sun yi alƙawarin dawo da kwanciyar hankali a fagen siyasar ƙasar zaben yana zuwa ne bayan shafa shekaru ana rikicin siyasa abinda ya hana ƙaramar ƙasar da ke Afirka ta yamma ci gaba Mayakan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai hari wata babbar mota dauke da bama-bamai a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia.
To da wannan ne muka zo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku sake jin mu da sabbin labarai rahotanni da shirye-shiryen mu da kuma sakonnin ku sai dai kafin mu yi sallama bari mu taya murna ga Fauziya Sani Makeri da angonta Dauda Muhammad Zenze saboda karuwar ɗan namiji da suka samu wanda aka rada wa suna Muhammad Irfan a yau Talata kuma za a yi bikin sunan a yau Allah ya raya Muhammad Irfan sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan Malam Muhammadu Nayetu da aka fi sani da ɗan Yetu a shiyar makira ta garin Sanyin a jihar Sokoto Najeriya wanda Allah ya yi rasuwa a ranar Asabar da ta gabata Allah ya ji kanta da gafara ya bada hakurin jure rashi. Yanzu kuma madadin kowa da kowa a sashi Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ni gabatar da shirin. Wanda ya bada umarni Malam Sidi sai injiniyan mu Tony Pollack. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.